Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyyar muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Laraba 15 ga watan Fabrairu. Za a ji yadda wasu matan aure a jamhuriyar Niger suka yi ta maza don kare mutuncinsu. Kamar kowace ranar Laraba, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya. Akwai mu kuma tafa da sharhin jaridun kasar Kamaru. Sannan za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce tun makonni uku da suka wuce aka shawarci shugaba Trump cewa mai ba shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn bai ga mataimakin shugaban Amurka gaskiya ba kan maganar da ya yi da jakadar Russia a nan Amurka. Kakakin fadar White House Sean Spicer ya ce tun lokacin Mr. Trump da hadimansa na kuddaku suke ta nazari da auna batun kowace rana na 'yan makonni kamin ranar Litinin Flynn ya yi murabus. Gabanin shugaba Trump ya kama aiki ranar 20 ga watan jiya, mataimakin nasa Mike Pence ya fito a tashar talabijin ta CBS ya ce Flynn da jakadar Rasha a Amurka ba su yi magana kan takunkumin da Amurka ta kakaba a Rasha saboda rawar da take taka a rikicin Ukraine ba. A majalisar dokokin Amurka, wakilai daga duka jam'iyyun biyu sun ce sun amince da murabus da Michael Flynn ya yi a zaman mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro.
Wani babban jami'i a fadar White House ya faɗa jiya Talata cewa sulhu ko zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinu ba tilas sai an kirkiro ƙasar Falastinu ba, kuma dabarar kai ga hakan ta rage ga sassan biyu. A tattaunawa da manema labarai gabanin ziyarar da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai kawo nan Washington DC Larabar nan, jami'in ya ce Amurka ba za ta tilasta musu sharuɗan da za a bi a cimma zaman lafiyar ba. A hukumance, matsayar Amurka kan wannan batu ita ce Isra'ila da Falastinu su raba yankin gida biyu, inda watakil yankin Falastinu zai mallaki zirin Gaza da kuma Ilahiri ko kuma wani bangare na yamma da kogin Jordan da kuma gabashin birnin Qudus, wanda Falastinawan suke sanya zama headquarter ƙasarsu idan an kafa. Haka nan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya tana goyon bayan kafa ƙasar Falastinu a zaman hanyar warware rikicin na gabar ta tsakiya.
An kashe yayan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai suna Kim Jong-nam ranar Litinin a wata tashar jirgin sama a Malaysia, kamar yadda wani jami'in 'yan sanda na ƙasar ya yi bayani. Jami'in 'yan sandan ƙasar Fazil Ahmad ya ce Kim Jong-nam ya kamu da rashin lafiya a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da ke Kuala Lumpur, bayan da ya ce ya ji kamar wani ya kama ko ya rufe masa fuska da ta bayansa. Ana zargin wata mace ce take ta aikata haka tana dauke da wani mayani ko hankacin da aka jika da guba. Da farko an kai shi ɗakin shan magani ko clinic da ke tashar jirgin saman, amma suka yanke shawarar su kai shi babban asibiti, inda kafin a yi haka raye halin nasa. Baturin 'yan sandan Malaysia ya ce zuwa yanzu dai ba su kama kowa ba kan wannan lamari. Kim Jong-nam ya ɓata da ƙaninsa shugaban Koriya ta Arewa tun lokacin kusan yake zaman gudun hijira galibi a wani yankin da ake kira Macau da ke ƙarƙashin ikon China.
Ana fashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani babban hafsan soji a Sudan ta Kudu, General Thomas Chisrilo, ya yi murabus yana zargin shugaba Salva Kiir da maida rundunar mayakan ƙasar a zaman ta ƙabilanci mai yin biyayya ga ƙabilar Satidinka. General Thomas ya ce rundunar sojojin ƙasar da ake kira Sudan People Liberation Army ko SPLA a takaice yanzu tana aiki ne ƙarƙashin majalisar dattijan ƙabilar Dinka a maimakon ta kare muradin ƙasar. Amma kakakin fadar shugaban ƙasar Sudan ta Kudun Atini Week, wanda ya yi magana cikin shirin talabijin na muryar Amurka da ake kira South Sudan in Focus ranar Litinin, ya karyata wannan zargi na General Thomas wato halin da ake ciki kuma jami'ai a Somalia da kuma yankin Somaliland da ya balle suna zargin cewa jami'an kasar sun karbi cin hanci domin su amince a kulla yarjejeniya da hadaddiyar daular Larabawa domin ta kafa sansanin soji a birnin Barbera mai tashar jirgin ruwa kamar yadda babban auditor na kasar ya ce. Auditor General Nur Jamil Fara yana daga cikin masu nazarin waɗannan wato waɗanda suke tababar cancantar kulla wannan yarjejeniya da daular ta Larabawa wadda ranar Lahadi majalisar dokokin yankin Somali da gagarumar rinjaye ta amince da kudirin na wato na kulla wannan yarjejeniya.
Wani sabon bincike ya tabbatar da cewa kalilan cikin waɗanda suka kamu da cutar Ebola su ne suka zamanto kanwa umar gami na yada cutar a yammacin Afirka. Masu bincike a jami'ar Princeton da ke New Jersey a nan Amurka da kuma jami'ar jihar Oregon a nan Amurka ita ma suka gudanar da sun gano cewa kashi 3 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar su ne sarsalar kashi 61 cikin 100 na waɗanda suka kamu da wannan cuta. An wallafa sakamakon binciken ne cikin wata mujallar kimiyya da ake kira Proceedings of the National Academy of Sciences. Kamar yadda hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ta faɗa, an samu fiye da mutane 28,000 da waɗanda suka kamu da cutar tsakanin watan Oktoban shekara ta 2014 zuwa watan Maris na shekara 2015 da suka haddasa mutuwar fiye da mutane 11,000.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Niger inda wasu mata suka shiga ci da gumunsu. Tamar Abari, gare ki.
Ganin yadda al'amura suka yi zafi, talauci ya yi wa mutane kanta ya sanya wasu mata a nan da magaran suka shiga aikin fasa duwatsu su sayar. Su samu abin da za su ciyar da iyalansu. Na samu wasu matan na aikin fasa dutsen da basu so na ambata sunan su ba. Sun faɗa min yadda suke wannan aiki.
Wai ya akwai ta wuri.
Dakuwa nake. Kama da duga ne in mun sa muke kwalkwalota. Kuma muna sa hannu halau muna kartatta. Muna kashi 100-100. Kama abu ne muna yin ta shika. Muna samun masu sai. Muna kawa kamar ƙarfe 12 in mun je mu nemi abinci.
Tsakuwa ta muke yi. Muna samun masaya. Abu ne muna yin ta da 100 ta jika haka zuwa in Allah ba ya ba mu sa'ar ciniki. Ga mu da yaya, ga mu da yara. Kenan namiji in ya tafi ko ya samu ko bai samu ba akwai a hannunki sai ki aikata.
A siya jika da 50. Sharatu guda kuma in mai siyan kamar mai buga dam in ya zo a bahu suna saida mishi ko wata 100 ko 80 ana samu gaskiya.
Ita kuwa maman Maryam tare da yaranta take wannan aiki na sai da tsakuwa.
Ita Maryam kawai da zaman banza ne nace gwanda su rika zagwa suna yi kenan baban su bai barin sana'a saboda yanzu duniya ba ta yarda ba ce gwanda su rika ya kofar gida inside una da science ina daga cikin gida saboda ya yaro dauko maka magana kenan suna zaune suna yin kansu in an ga mai sharat su tariwa a sai da su samu na kashiya. Kenan ku ai an taimaka rage mamin gida sana'a ba girman kai ko wata uwa ta gane su ma uwayen maza su gane kenan wannan ma da aka hana mai sana'a an taimaka da wani guri tunda yanzu dan in ya huta kai kana gida baka san ba inda zai je kenan kana gida kana lissafin abin da yake yi in ba alakwal a je makaranta in ba makaranta sai a zauna ai wannan.
A cewar ɗaya matar aiki ne na karfi sai dai ba yanda za su yi dan a yaki talauci ne kawai.
Wallahi masassara muke kwana da ita. Masassara muke kwana da ita da ciwon jiki akan wannan aiki kawai dan ya kai mu tilas ne. Mun samu sana'a mai dadi gaskiya muna iya sauyawa sai dai mun samu ba kuma a tilas sai mi wannan.
Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Wannan haka yake kuma a gaida Tamar kafin mu ci gaba ga wannan.
Ya kona bazan daina ta ba na fara so ina da kuruciya tunda ka so ya darsa a zuciya sai kai ya bari mu kwanciya ga so ban san launin sa ba mun tashi tare ne a gida daya nan nake ke ni na karkiya ko dan na je ita ta saya amma ba sai ruhin mu ba
to a gaishe ka yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau zamu fara takalar batun Malam Lawal Abubakar ne wanda wani dan kwangila wanda ya fi shi karfi da kuma sanin mutane musamman ma alƙalai ya kwace masa gidansa na gado. Ko kuma yake kokarin kwace masa saboda dai shi Lawal Abubakar din baya da karfi ko bai san manya ba. Wannan gidan yana wata unguwa mai suna mai tama a cikin Abuja. Sunan wannan dan kwangila da ke kokarin kwace ma Lawal Abubakar gidansa shine Idris Usman. Idris aboki ne ga wani yayan Lawal Abubakar wanda ya rasu wanda suka yi harkar kwangira tare. Yayan Lawal din shi ya ba Idris aron wannan gida domin ya zauna kafin ya samu nasa. Daga bisani da Lawal ya buƙaci gidansa sai Idris din yayi musun cewar ai gidan nan nasa ne. Domin haka sai Lawal ya shigar da ƙara a wata kotun yanki a Buwari inda ya nuna takardunsa na gado da na yadda mahaifinsa ya mallaki wannan gida. Kuma kotu ta gamsu cewar lallai wannan gida na Lawal Abubakar ne don haka ta ce a miƙa masa haƙinsa. To amma wani abun mamaki sai daga bisani shi Idris Uthman dan kwangila yace ai kotu ta bashi wannan gida. Aka bincika sai aka gano cewar ashe wai wata babbar kotu ce ta yanke hukunci a shari'ar da wai shi Lawal Abubakar din ne ya shigar kan cewa a ba Idris Uthman wannan gida. Abun mamaki anan shine shi Lawal Abubakar din an riga an mallaka masa wannan gida tun a kotun yanki ta Buwari, amma aka ce wai ya shigar da ƙara a babbar kotu abin da yace bai taba sani ba. Bari na koma gefe mu fara jin yadda aka kulla wannan zalunci.
Assalamu alaikum. Sunana Lawal Abubakar, yaron late Alhaji Abdu Abubakar. Ina zama a Kefi, Kofar Fada, Nasarawa State.
Yawwa. To akwai bayanin da ka zo da shi nan sashen sanin muryar Amurka musamman ma wannan shiri na ciki da gaskiya kan wani cin amana da aka yi ma da ya shafi gidanka na gado. Ko za ka yi wa masu sauraro bayani dalla dalla mai faru?
Gidanmu na gado ne da babanmu ya rasu a nan Maitama Abuja. To bayan ya rasu sai shi yayana a marigayi Ahmadu Abubakar ya kawo abokinsa mai suna Idris Uthman ya zauna a wannan gidan a Abuja.
Shin tukuna kafin mai nisa gidan a Maitama a wani layi yake kuma ko kuma cikin rukunin waɗanne gidaje yake?
Yana Madera Street ne kuma gidaje ne wanda marigayi babana ya gina a nan Maitama.
Sunan mahaifin?
Marigayi Alhaji Abdu Abubakar. To da idi ya zo ya zauna a gidan ni kuma ina ƙasan wajen na karatu. Bayan na dawo ni ma na samu dan zauna a gidan kamar na wata guda sai na dawo kafi tafiya na tafiya tafiya na tafiya Idris ne na gidan Ahmadu ma yana zama a gidan kafin ya gyara wani gida nan kusa da nawa din a gaba kadan wani lokaci sai na samu yaran shemi shi ya maganan wannan gidan nawa sai ce in ya gyara wannan da zai koma ni zan koma wannan gidan amma abokin shi na zama a ciki shikenan sai na cigaba da zama a nan kafi Abuna ana nan ana ta tafiya ana ta tafiya ana ta tafiya dai sai yaya na kira wani rana shi Ahmadu din sai mun bayani akan cewa gashi fa suna rikici da Idris akan wannan gidan nawa
shin kafin ka dawo ne mahaifin naku Alhaji Audu Abubakar ya rasu ko sai bayan da ka dawo
a'a kafin in dawo shine ya rasu kafin in dawo don da ya rasu ina cin kasan waje din ma da bai da lafiya mun zo nan gida Najeriya kafin har Allah ya masa rasuwa 1992
bayan rasuwar sa an yi rabon gado kenan shin kana nan lokacin da ake rabon gado
ina nan amma nayi samu matsalan hatsari mai tsanani an yi rabon gado ina kwance a asibiti na Kaduna ana kiran shi Sofenal Hospital a lokacin
wato ma'ana da ake rabon gado ne kai ka samu rabo na gida a wannan line na mai suna line marketing
a Madera Street
Madera
aha mai tama Imani Estate
na san Imani Estate to abinda za a fahimta bayan mahaifinku ya rasu an yi rabon gado an baka gida tunanin da za a yi gida dai ya kamata yana hannunka ne ai
haka yake gida ya kamata yana hannuna ne to amma mutuncin da shi yayin nake da tare da Idris din kuma na mishi bayani ya kuma gaya mu akan cewa Idris zan zauna a wurin ko baka baka kun Allah ubangiji ya sa ya samu nasa gidan ya koma
abunda za a so sani an ba da an raba gado yanzu an baka ɗaya daga cikin waɗannan gidaje din daga nan sai me ya faru
daga nan sai shi yayin ya sa wani a cikin gidan abokin sa Idris Osman wato yayin Ahmadu Abubakar kenan ya ba abokin sa Idris Osman ya zauna a gidan
shi ma yayin naka yana da gida a unguwar
yana da gida
to shi me yasa bai sa shi abokin nasa a gidansa ba
shi a lokacin ya gaya mun akan cewa in ya gyara nasa ko baka ba zai koma ka ji shi abin da yayin ya gaya mun kenan in ya gyara nasa zai koma to bayan ya gyara nasa din ya koma ko baka ba still Idris Osman ne abokin sa yana zama a wannan gidan nawa sai na masa magana ya maganan nawa gidan sai gaya mun akan cewa in dai Idris ya samu nashi gidan ko baka ba zai bar wannan gidan shi to ba damuwa tunda abokinka ne to Idris ya samu nashi gidan don na jan ce yana da gida ma a Sokoro amma bai fita ya bar wannan gidan ba sai na samu yayana na mishi magana sai ce zai fita to daga baya kuma ban ga fitansa ba sai yayana kira da wani lokaci yana gaya mun cewa ga fanda suke ciki da Idris akan wannan maganan wannan gidan nace to ya kaga yanzu za a yi ko baka ba sai na kai shi kotu da na kai shi kotu Allah kuma ya tamake ni gida na idawa hannuna
wace kotu ka kai karama na shi yayin naka wato ka gaji daidai barar abokin sai na zauna a gidan kenan sai ka ga ya dace ka kai yayan ka uwa daya wata kilo ba daya kotu
haka ne dalili kenan don na kai shi kotu akan in karbi yanci na ne kuma shi ya gaya min ga halin suke ciki tare da Idris
na ka shi ma bai ji haushin kara da ka kai shi ba kenan
to ko ya ji ko bai ji ba ban dai sani ba amma dai mun je kotu da shi kuma kotu ta bani gida na
wace kotu ce kake wannan gar
a Buhari Upper Area Court Buhari
muna ji daga nan gida ya dawo hannunka kotu ta baka gida me yasa baka je ka karbi gidan ba
nayi kokarin je in karba amma kullun naje wurin sai in ga security mai na gidan to ni kuma maimakon in je in employing yan sanda ko wasu su zo ban dai san ya ne ne kamata in yi ba don dai na samu judgment ne ni na ganin kawai ya kamata kawai zan shiga gidana ne daga nan kuma sai na ga abun na neman ya zama wani abu daban sai na shiga bincike na samu lawyer ya rubuta mishi akan cewa ya bar gidan ko baka ba bai bar gidan ba ya ce wai ai kotu ta bashi gida ta ina kotu ta bashi gida muka shiga bincike har muka zo muka samu cewa wai ni na kai kara kotu wani na kai shi kara kotu akan wannan maganan gida na ce wani kara
ba an kammala shari'a kotu ba an baka gida me kawo maganar kotu kuma yanzu
to ai shine mun sani baban ya daure mun kai ni na riga na kara ban gida na sannan kuma shi Idris Osman la ga mu akan cewa wani na karan shi a wani kotu kuma kotun ta bashi gida nace to aje a shiga bincike lawyer na yi bincike binciken ka zaka samu papers wanda duka an samu forgery ne ba wani karan Idris din da ni nayi ga kuma nayi karan sa ai da na IPR-in ko a kotu ko a gani a kotu akan ni nayi kara naje na ga su takardu wanda ba haka ba bayan na ga wannan takardun da ba haka ba sai nace ah to abun da zai wannan lawyer ga fa abun da ka gani ga kuma abun da ke ciki saboda kan nan ka sake rubuta ma wannan alƙalin da ya ba shi Idris wannan gida a nan kotun a high court a nan Maitama sunan alƙalin Ayu Bello shine CJ sai aka rubuta aka shigar da magana kotu kusan shekara ɗaya da wasu watanni kenan muna zuwa kotu so ɗaya alƙalin ya zo har yau ka ji amma mun shike nan game da maganan wannan gidan na number 50 Imani Madara Street Imani Estate Abuja har yanzu alƙalin bai zo ba sai kuma shekara guda maganan kenan mu ji a ce baya kotu so ɗaya ya zo
ya zai alƙali yana aiki a ce sau ɗaya ya zo kotu kai mai kalura yake faruwa kenan
eh ni na lura akan cewa shekara guda akan magana alƙali bai zo kotu ba sai sau ɗaya to ina gani akwai haɗin baki tsakanin shi da shi Idris Osman din saboda duranan zuwan mu duran da case ɗin ake wannan kotun alƙalin baya zuwa
wato ma'ana shari'ar ka ce baya zuwa amma ba wai kotun ne baya zuwa ba
a ba wai kotun ne baya zuwa ba ranan da shari'a na shine bai zuwa kotu so daya Ayu Bello wanda shine alƙalin wannan kotun ya zo so daya
ma sauraro ku biyo mu a shiri na gaba domin mu ci gaba da jin bayanan yadda ake kokarin kwace ma Malam Lawal Abubakar gidansa na gado wanda yake titin Madera a Imani Estate a gundumar Maitama a cikin Abuja a madadin Nasiru Adamu El Hikaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
To a gaishe ka yanzu kuma ga Awwal Garba da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Eden an da ta rawaito mana cewar shugaban kasar Jamhuriyar Cameroon Musa Biya ya nuna wa matasan muhimmancin amfani da harsuna daban-daban yayi wannan bayani ne a yayin da yake yi wa matasan kasar jawabi na murnan ranar matasa na kasar ta Jamhuriyar Cameroon karo na 51 ranar 11 ga watan Febrairu 2017 za kuma hango jaridan Kalara an da ta tsegunta ta mana cewar ministan shari'a na kasar Jamhuriyar Cameroon Laurent Esso har yanzu ya gaza gudanar da kundin shari'a na kasar wanda bangaren yan awarin ingilishi suke bukata sai kuma jaridan The Star anda itama ta labarta mana cewar dakarun tsaron kasar Cameroon sun dauke waɗansu yan jaridu guda uku a birnin Boya anda yanzu haka aka an gaza kiyar su zuwa babban fadin kasar Yaounde jaridan Anadolu cewa ta yi jakadan kasar Cameroon wanda yake kafa a can kasar Faransa Vondo Ayolo ana ganin cewa shine zai zama sabon director general na ofishin shugaban kasa da ke birnin Yaounde a wani kwaskwari mai ake ganin shugaban kasar zai yi wa gwamnatin sa a ƴan kwanakin nan sai kuma jaridan Independent anda itama ta shaita mana cewar tayin da shugaban kungiyar kwato ƴancin ƴan awarin bangaren ingilishi na jihohi guda biyu musamman ma a jihar Arewa maso yamma da jihar Kudu maso yamma Felix Nkoho yayi kira ga gwamnatin kasar Cameroon da ta yi kokari na ganin cewa an cimma matsaya na dawo da zaman lafiya a bangaren na ƴan awarin ingilishi kuma yace ya kamata a mutunta darajar bil'adama jaridan Detente ita kuma cewa ta yi tunda ministan tsaron kasar Jamhuriyar Cameroon Joseph Beti Asomo ya dare kan gujerar ministan tsaron na kasar a shekara na 2015 matsalar Boko Haram yayi sauki a kasar ta Cameroon baki daya cewa irin jajece wanda yayi domin tinkarin maharan Boko Haram za ku mu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Cameroon inda jaridan ta yi mana fashin baki na wani tashin hankali da ya faru a tsakanin makiyaya da manoman auduga a garin Mafore kilometer 23 zuwa birnin Tuburo dake can jihar Arewa mai nisa akan iyakar kasar Cameroon da kasar Jamhuriyar Chad anda aka samu asarar rayuka da dama da kuma jikkata al'umma Muhammad Awwal Garba muryan Amurka daga kasar Cameroon.
To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Uh, Assalamu alaikum da radio muryar Amurka. Sunana Gambo Barau, fatakin daga tsohuwar kasuwa garin Fatakin. A yau ina so na yi godiya ga Allah mai murna da muka ji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi magana da shugaban ƙasar Amurka, sannan har shugaban ƙasar Amurka ya gayyaci shugaban ƙasarmu duk lokacin da ya samu dama. Ina so mu gan shi ta wannan abin alfahari ne gare mu, sannan muna godiya Allah.
Assalamu alaikum sakin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala, malamin dorin jihar Jigawa. Sannan a yau ina so na jinjina wa hukumar EFCC wadda Ibrahim Magu yake shugabanta, da kuma irin kokarin da take wajen kwato ƴan Najeriya dukiya su a hannun jami'an tsohuwar gwamnatin PDP da ta shuɗe a Najeriya. Wannan hukuma ya zama dole a yaba mata, saboda irin namijin kokari da kuke yi wajen bin gidajen mutanen da suka zalunci ƴan Najeriya, suka yi rami ko suka tsaga filin, suka ɓoye dukiyar ƴan Najeriya a ciki. Wannan abin da yake faruwa a kwanan nan, haƙiƙa wannan al'amari ya ba mu mamaki.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Aliyu Kayon Bakwai Zakka, karamar hukumar Safana a cikin jihar Katsinan Najeriya. To bari in yi amfani da wannan damar in yaba wa gwamnati kan kokarin da ta yi na sayan abinci na sama da naira miliyan 600 domin tallafa wa 'yan gudun hijira. To ba wai sayan abincin ba ne ba wani abu, yadda za a bi a raba shi ya isa ga waɗanda aka yi domin shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam, Katin Madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau zan yi kira ne ma 'yan uwanmu 'yan Najeriya Musulmai da Kiristoci, ya kamata mu yi koyi da al'ummar jihar Maiduguri, wato Borno kenan, yadda Musulmai da Kiristoci suka haɗa kai suke addu'a ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
To yanzu kuma ga sahabban ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce tun makonni uku da suka wuce aka shawarci shugaba Trump cewa mai ba shi shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn bai ga mataimakin shugaban na Amurka gaskiya ba kan maganar da ya yi da jakadar Rasha a nan Amurka. Kakakin Fadar White House Sean Spicer ya ce tun lokacin Mr. Trump da hadimansa na ƙuddaƙu suke ta nazari da auna batun kowace rana na 'yan makonni kamin ranar Litinin Flynn ya yi murabus. Wani babban jami'a fadar ta White House ɗin ya faɗa jiya Talata cewa sulhu ko zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinu ba tilasta yin ƙirƙiro da ƙasar Falastinu ba, kuma dabaran hakan ya rage ga sassan guda biyu. A tattaunawa da manema labarai gabanin ziyarar da Prime Minister na Isra'ila Benjamin Netanyahu zai kawo birnin Washington Laraba nan, jami'in ya ce Amurka ba za ta tilasta a yi amfani da sharuɗa ko ba da sharuɗin da za a bi a cimma zaman lafiyan ba. A hukumance dai matsayar Amurka kan wannan batu shi ne sassan guda biyu su tsaye da shawara kan yadda za a raba yankin. An kashe yayin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai suna Kim Jong-nam ranar Litinin a wata tashar jirgin sama a Malaysia, kamar yadda wani jami'in 'yan sandan ƙasar ya yi bayani. Jami'in 'yan sandan ƙasar Fazil Ahmad ya ce Kim Jong-nam ya kamu da rashin lafiya a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da ke Kuala Lumpur, bayan da ya ce ya ji kamar wani ya kama ko ya rufe masa fuska da ta bayansa. Mace ce ake zargi wacce take riƙe da wani mayani da aka jiƙa da guba ta rufe masa fuska.
To nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa anan sashen Hausa, musamman ma sahabu Iman Aliyu da ya tani, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Salamon Abo, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.